barkanmu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 4 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 26 ga watan 9 shekara ta 2006 miladiya. Jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 47, za mu tashi da kanta yau don mu maimaita abin da ta kunsa zuwa abin da ya biyo baya. Amma kafin haka akwai tambayoyi. Mai tambaya ta farko ya rubuto cikin harshen Larabci, yana tambaya dangane da dattijo da baya iya azumi saboda yawan shekaru. Mun ja faɗa a wannan majalisi cewa abinda dalilai na shari'a suka nuna dukkan wanda ya manyanta mace ko namiji ya zanto ba zai iya yin azumi ba, in ko har zai yi to zai sha wahala sama da ta al'ada, sama da wadda aka saba ta, zai jigata ya fita daga cikin hayyacinsa, to an yafe masa. Amma da yin azumi zai rinka ciyar da miskini ne. Ta hanyar haka waɗansu magabata suka fassara gabar nan da ke cikin ayar da ke cikin suratul Baqara, inda Allah ke cewa wa 'alal ladzina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mahallu shahid wa 'alal ladzina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskin, waɗanda za su yi azumi amma za su sha wahala sama da ta al'ada, za su jigata sama da kima, to su ajiye azumin sai wato ainihin su ciyar da miskini a madadin kowane yini. Datti da mai shekaru ya shiga ciki, mace ko namiji, mace mai juna biyu ta shiga ciki idan cikinta na wahalce ta sama da wahala ta al'ada, haka kuma mace da take shayarwa ita ma ta shiga ciki. Haka mutumin da Ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da aikin wahala kamar ɗan kurkuku da aka tsare shi aka ce zai shekaru kaza tare da ayyukan wahala, fasa dutse, saran itace, to wannan shi ma yana cikin wannan aya kamar yadda malamai suka yi bayani. Mai tambaya ta biyu yana tambaya ne dangane da yawan sha'awa tana damunsa har mazi na fito masa, alaƙar hakan da azumi. Fitowar mazi bisa ga zance mafi inganci ba ta karya azumi, akwai malaman da suka ce tana karya azumi zai rama ɗaya, amma fitowar mazi baya karya azumi bisa ga zance da ya fi ƙarfin dalili. Idan an ce bisa ga zance da ya fi ƙarfin dalili, wannan ya nuna akwai wani zancen ɗaya daban kenan wanda baya da ƙarfin dalili. Sannan kuma yake magana akan cewa idan mutum ya yi mafarki, kaga wanka ya kama shi kenan na janaba, ba daga yin mafarki ne wanka ke kama mutum ba, sai yin a cikin mafarkin ya fitar da maniyyi. Amma ko da mutum ya yi mafarkin saduwa da mace sai bai fitar da maniyyi ba, wanka ba zai kama shi ba. Haka kuma ko da ba zai iya tunan mafarkin ba, sai ya waye gari ya farka daga bacci ya ji shi duk maniyyi ya ɓata jikinsa, to kaga kuma dole ya yi wankan janaba ko da ba zai iya tuno me ya faru ba. Don haka dai hukuncin yana da alaƙa ne da fitowar mani. Idan har ya fito lokacin da mutum ya yi mafarki, to wajibi ne ya yi wankan janaba. To yake tambayar mutum ya zo zai yi wankan janaba da wanka ɗin na duka jiki, wankan tsafta ko wankan soso da sabulu, to wanne zai fara yi? Zai fara yin wankan janaba sannan wancan, ko kuma zai fara yin wanka na gari duka sannan na janaba? Duk wanda ya fara yi ya halatta. In ka fara yin na janaba ya halatta, in wancan ka fara yi ya halatta. Tunda janaba ɗin hukunci ne. Kasancewar ka yi wanka ba da niyyar janaba ba, baya gusar da ita janaba, hukunci ne wanda yake buƙatar niyya ta musamman, kuma bisa ga wata kaifiyya, wato sifar wankan da shari'a ta bayar, sannan in ka yi hakan janaba ɗin ta kau. Wanda yana maganar cewa yana da yaro sama da ɗaya, kuma duk ya sa su a makaranta, sai dai akwai makaranta da take ba da ilimi mai inganci ya ambaci sunanta, yace to in har zai sa yaran duka makarantar ba zai iya biya musu kuɗin makaranta ba, da haka sai zaɓi ɗaya guda ɗaya ya sa yake biya masa wannan makarantar mai tsada, sauran kuma ya kyale su a makarantun gari duka. Ya yi laifi? Ba ka yi laifi ba, la yukallifu Allahu nafsan, da a rasa duka ba gara a samu wanda zai san ba. Sai dai a irin nan kar ka yi son kai ka zaɓi ɗan wanda ka fi so ka ce shi za ka sa. In ka zaɓi wanda ya fi ƙwaƙwalwa ya fi hazaƙa, wanda kake ganin kai ma idan ka kashe masa kuɗi ba ka yi hasara ba. Da akwai ɗan gatan da za ka kashe musu kuɗi ya yi karatu a gida, ka kai shi har waje ka kashe daloli ko ƙwaƙwalwar ba komai a ciki ɗan daloli bai kamata kai wannan. Saboda kar ka ɗauki ɗan wanda ka fi so, a'a ka ɗauki wanda kake ganin zai fi fahimtar karatu, to ko da ba ita ce ko mahaifiyarsa ba ita take shiga ba a wajenka, kai dai wannan shine abin da ya kamata kai. Wato ka san fadin wannan, ya sa idan ka namiji ne za ka san halayen mazaje. Dan wani dai za ka sai zaɓi ɗaya, sai zaɓo ɗan wani ɗaki da iyali na wani ɗaki. Wannan yake tambaya dangane da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa dukkan wanda ya mutu ba tare da yawa wani shugaba mu baya a baya ya mutu a irin ta jahiliya, farko wane ne irin shugaban da ake bukata? Sannan na biyu, yaya mubaya'a take? Idan an ce mubaya'a shi ne ka je ka sallama, ka je ka samu wani shugaba ka yi masa alkawalin da'a, cewa duk abin da ya maka na umarni ko hani wanda bai saba wa abin da Allah yake so ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba, to za ka yi masa da'a da biyayya a kai. Wannan ita ce mubaya'a, za ka bi shi fil ma'ruf, cikin abin da yake daidai. To idan aka ce duk wanda ya mutu ba tare da yawa shugaban baya ba, ya mutuwar jahiliya, waɗansu suna fahimtar hadisin bisa da kuskure, su ɗauka cewa wato ya mutu kafiri. Kuskure, abin da ake nufi ya mutu a cikin hali da mutanen jahiliya suke mutuwa a cikinsa, daga cikin halayen da suke mutuwa a ciki, akwai mutuwa kan kafirci, wanda ba shi ake nufi ba. Akwai mutuwa ana cikin halin zaman tatibarkatai, babu shugabanci, babu tsari. To wannan halin mutane suna a lokacin jahiliya, suna zaune ta tibar ce babu su, kowa yana bin gidansu, yana bin mahaifinsa ko ya bi kasansa, amma a gari ɗaya babu wani shugaba da aka yarda da shi ake bi. To irin wannan halin wato bai dace ba musulmi su samu kansu a ciki. Wato ya kamata musulmai suna da kadaitaccen shugabanci wanda zai kadaita su su duka. Akwai shugaba da zai umarni da hani ya ja su akan tafarkin Allah, kuma wannan shugaban da ake iya wa mubaya'a ba wai shugaba na waɗansu mutane ba, ko wata ƙungiya da ta kafa kanta ko mutane suka kafa ta, ba shi ake nufi ba. Don shugaban kowace ƙungiya, ai mutanen da suke cikin ƙungiyar ne suke masa da'a da biyayya. Sannan kuma shi wannan shugaban da ake wa da'a da biyayya ɗin za a yi masa mubaya'a, shi ne wanda yake da ikon kafa kotuna, yake da ikon ajiye gidajen kurkuku don ya sakaya waɗanda suka yi laifin da ya kamata a sakaya su. Sannan waɗanda suka yi ba daidai bai zartar da hukuncin Allah akan su. To irin wannan shugaban, amma wanda ba irin wannan shugaban ba, wanda ba zai iya kama wani ya saure ba, ba zai iya yanke hukunci ba, ba zai iya yin haddi ba, ba zai iya telar jihadi a bisu ba, kai masa mubaya a kan mai? Sannan in na yi masa mubaya kuma sai a ce shikenan, in na mutu na yi mutuwar jahiliya? Wannan sai dai mu haɗu don mu samu abin da ke kira wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan. Mun samu wani shugaba, mun kafa kungiya ta addini wadda take da manufa ta yaɗa sunnar Annabi, sai muka ce ga wani shugaba, to wannan za mu masa biyayya ne gurgurdan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Amma ba za a tuhumce ni ba in na ce na kibinsa, irin tuhumar da za a yi min inda khalifa ne na musulmi na kibi. Hukunci na ba zai yi daidai da wanda ya tawaye wa wani halifa na musulmi ba, don shi halifa na musulmi yana da sunfa a hannunsa. Sunfa ita ce mulki, kamar yadda na faɗa, naɗa alƙalai ko tube su, kafa ko suna, zartar da dokar Allah akan wanda ya yi abin da ba daidai ba. To shugaban da yake da wannan ƙarfin shi ne ya zama wajibi a yi masa mubaya'a, ko da shi a karan kansa yana wani laifi, amma duk lokacin da yake a bi Allah wajibi ne a yi masa da'a akan bin Allah. Ba za a bi shi ba kan laifinsa, ko da shi fasiki ne, sa'iwa mashayi ne, sa'iwa yana waɗansu ayyukan barna, amma ya zama wajibi a bi shi saboda yana da tsare da abin da ake kira as-sulta al-islamiyya, gwamnatin musulunci a hannunsa. Don rike gwamnatin musulunci baya nufin shi kenan mutum ya zama asumi baya laifi, amma da yana zartar da dokar Allah ko da shi yana da waɗansu laifuka a karan kansa, wannan baya hana a yi masa da'a ko biyayya. To abin da hadisi yake nufi kenan, wallahi a'lam. Wannan yana tambaya kan menene munafunci, ko me hukuncin munafiki, ko me matsayinsa a wajen Allah. Lafazin daga larabci ne, daga nifaq ne, an nifaq a cikin larabci na nufin bayyana zahirinka kishiyar batininka, da baki ka faɗi wani abu amma a zuci kishiyar wannan abin da a cikin zuciyarka. Wannan shi za ka fahimta cikin faɗin Allah ta'ala da yake bayyana sifofin munafukai. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. دفعن الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. دفعن الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون da sauran ayoyi makamanta waɗannan waɗanda suke nuna munafikai za su zo gaban annabi su ce mun sai da ba a dinga bauta da gaskiya sai Allah ko mun sai da kan manzon Allah ne amma kuma da baki suka faɗa ka a zuci ba sai da gaske ba qalu nashhadu innaka rasulullah Allah zai ce wallahu ya'lamu innaka rasul ya aika kun su faɗa Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya san munafikai ƙarya suke da suka faɗa dan haka an-nifaq shine mutum ya bayyana zahirin sa kifiyar yadda yake a batinin sa ya faɗi abu da baki irin wanda babu shi a zuciyarsa wannan shine munafiki to kuma an-nifaq malamai sun tafasa take biyu akwai an-nifaqul amali akwai an-nifaqul i'tiqadi an-nifaqul amali munafiki a aikace mai irin wannan mummune ne ya furta kalmar shahada kuma ya yadda da kaɗaitakar Allah a zuciyarsa ya yadda da cancantar manzon Allah ya zama annabi kuma shugaban annabawa ta kamakin manzanni sai dai a aikace yana aiki irin aikin munafukai to wannan shine abin da ake kira an-nifaqul amali munafincin aiki ba munafincin kuduri ba ba munafincin aqida ba to kuma shi ake kira an-nifaqul asghar karamin munafinci wannan manzon Allah ya bayyana irin sa cikin hadisi ya ce ayoyin munafiki guda uku ne alamomin munafiki guda uku ne idza haddasa kazaba ƙarya na ciki wannan sifa ce ta munafinci وإذا وعد أخلف تابع القول ينسي صفة كده في صفات منافقي سننكما وإذا أتمنى خانة إذا أنباش أمانة كما زيها إنتي زيك أمانة فدوما إذن وانن باكا شيء مثلا منافقي سيديك شيء مي صفر منافقي جنكو هركا شيء منافقي سيديك شيء وانديك كرم منافق واتو وانديك منافقي أعيك شيء أما زوك يستجاره تكي تفكر أكيدا لتوهيدي لكتكر الله wannan shine an-nifaqul amali amma na biyu shine an-nifaqul i'tiqadi munafincin aqida munafincin zuci wato a zuciyarsa ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah amma a baki yana fadin ya yarda da Allah ya yarda manzon Allah to wannan munafinci babban munafinci kenan shine an-nifaqul akbar wato babban munafinci mai irin wannan ba musulmi bane ba ko yayi da awar musulunci dan Allah ya ce ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر سيتم وما هم بمؤمنين يا كل مسلمان بيتي وما هم بمؤمنين عند أنت وما هم مؤمنين ما لا رفني أي ما أنا نقول تعمل عمل ليس هم أنا نقول فيه ذلك اسم ما مرفوع لكنهم مبنين على سكون في محل الرفع فيه ذلك مؤمنين كيني منصوب amma sai aka karo ba wa bahum bi mu'minin li tawkidil ma'na dan karfafa ma'ana dan saboda haka Allah ya kore musu imani ta hanyar karfafa ma'ana kasancewar jumla ce ismiya kasancewar kuma ga ziyaratul ba wa bahum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun dan haka wannan shine munafinci Allah raba mu da munafinci ko karamin ko babban bayani akan yin sallar takalmi yin sallar takalmi ya halatta in takalmin ka babu najasa halatti ne ba a ce wajibi ba domin inda wajibi ne da kowa ya salla ba takalmi sallarsa ba ta yi ba ko kuma ta samu tawaya to amma halatti yake nunawa in ka ba shi hukunci mafi zama koli ka ce masa mustahabbanci amma bai kai wajibi ba wannan idan takalmin ya zanto babu najasa a jiki kenan kuma sannan idan mutum yayi dan neman yardan Allah subhanahu wataala to anan gurin dukkan wani abu wanda yake wa mustahabbi ko abin da yake jaizi sannan shi a ilmantai daban sannan aiwatar da shi a aikace kuma daban akwai lokacin da zaka aiwatar da abu a aikace ya zama fitina a gaban mutanen da kai dan ba su fahimci addini ba su muna nazato a gare ka cewa din kai din abin da kai ba daidai bane sannan ko ma su kafirce ma Allah cikin maganganun su bisa ga jahilci ba tare da su sani ba a irin wannan sai ka kyale ba sai ka aiwatar da shi a gaban mutane ba ka yi aiki da shi kai a karan kanka kai kadai tunda dai gina dakin Ka'aba duk wanda ya ga dakin Ka'aba yau ko a talabijin ka je ka kalli dakin Ka'aba idan an nuno za ka ga wata karamar katanga daga arewacin dakin Ka'aba wanda tsawonta bai kai na sauran safannin Ka'aba ba wannan wuri sai ake kira Hijru Isma'il wannan wuri tun a lokacin jahiliya larabawa suka rushe dakin Ka'aba da za su sabunta gininsa to kudin da suka tara sun ije su su yi katanga doguwa irin yadda suke so ala kawaidi ibrahim a bangaren da yake na kudu tsakin Ka'aba da yamma da kuma gabas, amma da suka zo bangaren arewacin tsakin Ka'aba sai kudi ya kasa musu, sai suka bar kasangar a gajeru wacce da take, ba su samu sukunin sun mayar da ita ta yi daidai wa daida da sauran sasannin tsakin Ka'aba ba, har Allah ya turo manzon Allah da'awar musulunci ta zo, har aka zo aka yi gwagwarmayar yaɗa addinin musulunci aka yi fatihu Makka, kuma tsakin Ka'aba ya dawo hannun manzon Allah. Manzon Allah yake faɗa wa ummuna Aisha, ba dan mutanen ki kwanan nan suka shiga musulunci ba, bayan an bude Makka da na rufe Ka'aba na daidaita katangar ta kowane safi ta zanto daidai wa daida akan daidai qawaid Ibrahim foundation din da Annabi Ibrahim ya ce, amma mutanen ki sabbin ku ga musulunci ne, idan nayi wannan sai ku fitina, wani ma sai ya bar musulunci ya ce ya fasa ya Ka'aba ga yadda kike, wani ya zo ya gyara. Manzon Allah ya kyale dakin kuma har yanzu ga shi haka ake kallon sa. Kudin girman Allah da ka yi sallah da takalmi a gaban jahilai da a gina ɗakin Ka'aba, wannan ya fi muhimmanci? Sallar ka da takalmin ka gaban jahilai ko gina ɗakin Ka'aba? Gina ɗakin Ka'aba, amma manzon Allah ya kyale don kar mutane su yi ne su fitinu. Amma idan kuna gungun ahlus sunna ɗinku, duk kowa ya fahimci sunna, wani ya zo ya sallah takalmi ba wanda zai masa inkari, wani ya zo sallah da hufi ba wanda zai masa inkari. Amma ka je cikin kasuwar ƙauye za ka yi sallar takalmi ko ƙabalu kai sai an dake ka, ballantana wani. Amma kaga a birni sai kai kabalin kalami lafiya ba ka zauna lafiya, ba ma mutumin kawai kai kabalin a gabansu to shikenan ka zo kai musulunci ka ballantana ya dare. Saboda haka dai akwai abin da ke kira fiqh ad-da'wa, wanda ya kamata matasa masu son sunna su rinka lura da irin waɗannan, kuma kai abin ka dan Allah ba dan nayi dan in burge ba, nayi dan in ce ni na fara nunawa, ko daidai kai abin sai Allah ya rufe ladanka dan kai dan tinkaho, kai dan alfahari, kai dan ace ka sani. Wannan takardu guda biyu na ƙarshe, ɗaya daga cikinsu yana cewa da Allah a ja hankalin shugabanni a jami'a wanda suke da haƙƙi na ɗaukan ɗalibai, ya so da dama ɗalibi zai gabatar da takardunsa ya cancanta a ɗauke shi, yana da kiraidai da ya kamata a ɗauke shi, amma sai a ki ɗaukansa don saboda shi ba ɗan wane ba ne, ko ya fito daga ƙauye ko kuma iyayensa masu ƙaramin ƙarfi ne. In har haka abin ya fito, kaga a nan gurin an ci amanar ilimi kuma an ci amanar ƙasa, domin ƙasa lokacin su gina jami'o'inta ba ta ce ba ta yi don 'ya'yan malaƙu kaɗai. An yi ne domin duk wanda ya cancanta, kuma jami'a ta sanya shimfiɗa ka'idoji na kowane kwas kake son ka karanta, akwai wani adadi da ake son ka samu na kredit, idan ka samu akwai adadi na kaza, in kana da wannan ɗauke ka, in baka da shi kuma a kyale ka. To ya kamata a ce wannan ka'idar aka bi wajen ɗaukan mutane a jami'a, mutum komin wadatar mahaifinsa, komin muƙamin mahaifinsa, in bai cancanta ba a kyale shi ya sake komawa karatu, mutum kuma komin talaucin gidansa in ya cancanta kuma a ɗauke shi. To ta hanyar haka ake raye ilimi. Amma a yanzu idan ya zanto cewa ba za a ɗauki mutum ba sai in ya zanto ɗan manyan mutane ne, ɗan talaka ko ya yi karatu, wato ainihin ba za a ɗauke shi ba, shi ɗan manyan mutanen ba zai karatu ba, sannan kuma shi talakan an dakushe gowata shi ma ba zai ba, sai ya zanto a ƙarshe ƙasa ce ta tutu ta tara jahilai masu takardar shaida da ba su san komai ba a gabanta, wanda ba za su iya mata amfanin komai ba. To da haka dai ya kamata masu kishin al'umma, masu kishin addini ya kasance sun lura da wannan, tallafawa 'ya'yan masu ƙaramin ƙarfi matuƙar sun cika ƙa'idojin da ya kamata a ce an ɗauke su an ba su admission a cikin kwasa-kwasai da ake karantarwa a jami'a. Wannan amana ce na dukkan mutumin da yake riƙe da wani wuri na gudanar da ilimi. In har bai yi hakan ba to ya fi amana, kuma zai zama abin tambaya gaban Allah gobe kiyama. Wani mai dogo takarda, Muhammad Abdullahi, na ga takardarka ba za ka karanta a wurin karatu irin wannan ba, in ka samu dama gobe wato Laraba kenan ƙarfe 9 na safe sai ka same ni, sai mutum fata ce da neman shawara. To waɗannan su ne ababen da suka sauƙaƙa.